يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تنتبه يا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Daukar kananan yara su tashi a gaban waɗansu da ba iyayen haihuwarsu bane, ba wani bakon abu bane a ƙasashen nahiyar Afirka, inda sau tari iyaye kan nemo wa ƴaƴansu mata ƴar ɗaki da za ta taimake su reno ko kananan ayyuka ko aika a cikin gida. Sai dai wannan al'ada tana jefa yara da dama cikin mawuyacin halin rayuwa, sabili da cin zarafinsu da ake yi a gidan da aka ɗauke su, da ke kai ga raunata su a waɗansu lokuta ma har da rasa rai. Shirin domin iyali ya haska fitila akan wannan lamari a wannan rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
Ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin zarafin mata da ƴan mata sun sha alwashin ci gaba da fafutukar samarwa waɗanda aka ci mutuncinsu ƴancinsu ta hanyar tabbatar da hukunci kan masu aikata laifi. Gamayyan ƙungiyoyin sun ɗauki wannan mataki ne bayan mutuwar wata yarinya mai suna Margaret Joshua, wace uwar gidanta mai suna Madanne Maka Nwachukwu, ƴar asalin jihar Enugu, ta yi sanadin rasa rayuwarta. Margaret Joshua, mai shekaru 11, wace ƴar asalin jihar Kebbi ne, da ita da iyalanta sun faɗa yanayin tashin hankalin ƴan bindiga, ta kuma samu kanta a hannun Madanne Maka Nwachukwu, jami'ar da ke aiki a cibiyar binciken ƙwayoyin cututtuka ta ƙasa da ke Kebom a jihar Filato. Madam Rhoda Estefanus Sadus, mamba ce a ƙungiyar lauyoyi mata a reshen jihar Filato, ta ce sun samu labarin cin zarafi wa Margaret ne daga wani bawan Allah da ya ceto ta.
Wannan abin ya zama mana a Filato a nan kamar ya zama kamar wutan dare ne da yake gama gari. Misali akan wannan yarinya Margaret Inusa din nan, kira muka samu daga wani dan mutum dan Najeriya wanda yake da kishin ganin cewa a kare haƙin bil'adama. Shine ya kirawo mu, ya kira chairperson dina, sai muka garzaya muka tafi wannan wuri inda ake kira Kebom, inda muka tarar cewa wani mutum ne bawan Allah wanda ya tsinci yarinyan nan a batun an mata rashin mutunci, an kona ta da wuta, duwawunta da matancinta gaba daya ya riga ya konu da wuta, sannan ga kuma duka da aka dinga mata, waɗansu tabo suna nan ba su riga sun kare ba, waɗansu kuma sun riga sun nuna. Shine mutumin ne ya tsinci yarinyan nan, shine ya kaita wurin hukuma, daga nan ya kaita asibiti, sannan daga nan a asibitin da aka je da ita din, da yake asibiti ne mai zaman kanta, karamar asibiti ne, suka ga cewa ba za su iya ba, sai suka dauko yarinyar suka kaita wato babban asibiti, wato Jude. To anan ne aka mata jinya, amma kuma bata rayu ba. Sannan ita wannan mata da ta nuna mata rashin mutunci, matan nan da bacin ta san cewa yarinyar nan ta riga ta konu haka, bata dauki yarinyar nan ta kaita asibiti ba, wai akan tana da hujjan cewa ita yaranta kanana ne, ba wanda zai lura mata da yara, wanda tana iya ta aje yaran nan ko a makwabta ta dauki baiwan Allah nan ta kai asibiti, amma bata yi hakan nan ba. To shine wannan abu ya zama, to wannan shine da na Margaret Inusa, shi tsaye dai kawai ya zama da yake shi ya kai ga har rashin rai shine kawai, amma muna fama da irin wa'innan sosai, muna fama da su. To abin ne ya zama da yawa, so mu muna kira ne ga mutane da kuma gwamnati, idan an samu irin wa'innan mutane masu cin zalin yara especially, a san abin da irin hukunci da za a musu na sanani.
Hukumar da ke kwatan ma ƴan adam haƙƙinsu ta Human Rights Commission ta bakin jami'ar ta a jihar Filato, Madam Grace Pham, ta ce tsakanin watan Janairun shekara ta 2022 zuwa watan Oktoba sun samu ƙorafe-ƙorafen cin zarafin mata da yara fiye da 600.
Cases din da yawa daga January zuwa Oktoba, ba mu kirga na November ba tukuna, 600 and something ne. 600 da wannan abu. To 200 daga ciki na cin zarafin yara, 200 daga ciki cin zarafin mata, sauran kuma irin cin zarafin mutane dai. To na yara din nan, na gaya miki cewa ko na dukan yara ko na hana tura yara makaranta, duk waɗannan ma fa laifi ne fa, gara iyaye su sani. Ko a lokacin makaranta sai ka ga yara ko suna talla, ko sun je suna ɗauka wani abu, suna tura wheelbarrow da su mane ne, duk wannan ma laifi ne ka yi ma yaran nan. Sannan kuma hana yara abinci, wannan ma laifi ne aka yi ma yara. Akwai wani fada yaro ya doki dutse ne ko irin yara suna wasa a waje sai ya doki dutse sai ya scratch ne ya dan goge dan mota jikin motan baban shikenan baban ya kama yaro nan da duka har ya yanka mishi yasa guda akan cewa yaro ya scratch mishi mota to wannan an kai har kotu aka bashi wata shida ɗan angon duka sun fito sun ga lokacin da aka dauka sai muka ce musu to kun gani kenan zai je wata shida a kurkutu in kuma wani ya taba yayi haka akwai doka yanzu da ya kare yara amma mun riga mun ce yanzu fa ba za mu yadda ba don mun ga yara wahalar da yara suna sha yayi yawa so iyaye fa gaskiya gara su ji idan muka dubi abin da ya faru kwanan nan ita wannan da muke magana da aka kona ta har gashi nan yayi sanadin rayuwanta da wata da kwanakin cikin kwanakin nan aka kama a ta wajen request ne ko ina ne inda aka kulle ta ko za ki ƙara bayani sannan kuma wani takamaiman mataki yanzu kuke dauka akan wayannan da kuka samu duka ukun nan da aka yi kusan rana daya aka yi na Margaret da nan Monday muna nan ma wani jarida sun zo suna mana magana cewa me ya faru sai kawai sai ga an shigo kuma na maganan ɗayan wanda aka hana ta abinci ana kulle ta sai kuma muna magana sai ga phone kuma cewa mu zo ku bai yanzu nan ga wata kuma da ake ta mata duka yanzu an fasa mata ido a sai idon ma bai fasu ba da muka je mun ga da idon yayi ja so mun dauke ta mun kai ta asibiti sannan kuma mun aje ta a wani gidan da ake taimaka mana aje irin yaran nan kafin mu gama case din maza kuma muka je police station aka ba mu police guda biyu mun je mun doke ɗayan na request din ma an doke ta tana police station janin ɗayan ma na rukuba din ita ma tana wurin police so yanzu muna bi ne mu tabbatar cewa police sun kai su kotu
ita ma jami'ar da ke aiki da kungiyar rafa da ke aikin kwato wa jama'a haƙƙinsu madam Jummai Madaki ta ce suna wayar wa jama'a kai ne kansu kai rahoton duk wani nau'in cin zarafi da suka fuskanta ga hukumomi
akwai social welfare local government ko wani welfare unit akwai desk abinda muke cewa desk officer gender desk officer nan za su reporting za su kai wannan karan kuma muna roƙon kamar sarakuna yanzu muna kan magana akan sarakuna abinda wajen zaman su palace nasu ya zama inda mace ko namiji ma zai iya ya shiga ya ce ga damuwa na inda ya coci ne kowane za a samu irin wannan kowa a samu a wannan wajen ba sai jini bane zan ya dauki waya in ce ga damuwan da nake ciki shi muke kira gender desk so kowa zai iya kowa ya gani kowa ya faɗa ma wani
tuni dai hukumar 'yan sanda a jihar Plateau ta damƙe madam Nnaama kayan Wachukwu don gurfanar da ita a gaban kuliya a daidai lokacin da ƙungiyar mata 'yan jarida a jihar Plateau ta lashi takobin bin diddigin mutuwar Margaret da sauran waɗanda aka ci zarafinsu. Madam Nenedun ita ce shugaban ƙungiyar 'yan jarida mata a jihar Plateau.
Mu ba hukuma ba ne, ba za mu iya mu hukunta mutum ba, amma za mu iya mu yada labarin nan gwamnati su ji, hukuma su ji. Kuma banda ma haka idan abu ya same mace ko yarinya ko abu ya same ki kin rasa wanda zaki kira ko kwa kina jin tsoro zaki iya ki zo wurin mu in kin zo wurin na watch zamu mun gano kan magana zamu iya mu rike hannun ki tare da ke mu tafi wurin hukuma wurin police station charge office kenan aje a kai ƙara idan kai shiru ba kai magana ba wanda zai sani
ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto da ma'aikatar mata ta jihar Plateau bata samu zarafin maida mun martani kan matakan da take dauka ba duk da kiraye da nayi wa manyan jami'an ma'aikatar
to a gaida Zainab nan gaba a shirin zamu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan da ya kamata hukumomi su dauka da kuma gudunmuwar da daidaikun jama'a za su iya badawa na shawo kan wannan lamari muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Zainab Babaji da taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
in yi shuru ko in yi magana.